ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a ranar 7 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya sai za mu tashi majalisi na 7 insha Allah a cikin tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a wannan masallaci na Al-Qur'an a cikin wannan wata na Ramadan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari kariya da tsari da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau zamu tashi zamu ci gaba da inda muka tsaya a tafsirin suratul kahf zamu koma komawa mu fara daga aya ta farko a wannan sura mai albarka insha Allah ma kamar yadda muke farawa da tambayoyi za mu karanta tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko malam haka ne kwanciyar rubda ciki tana kawo rashin arziki batun cewa tana kawo kwanciyar rubda ciki wato shine mutum ya kwanta a kan cikinsa babu wani abu da ya ce tana kawo rashin arziki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya sukanta ta da cewa kwanciya ce da take da Allah yake kinta kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu innaha bi bid'atun yubdiduha Allah wannan kwanciya ce da Allah yake kinta a cikin sunan Tirmidhi kuma na riwayar Abi Dharr yace yana bacci a cikin masallaci yana kwanciya a rubda ciki sai ya ji ana jijjiga kafarsa ana aurin kafarsa sai ya farka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna hadhihi bid'atu ahli an-nar wannan kwanciyar yan wuta ce dan haka mutum ya farka makruhi ne kuma wannan shine fatuwar malamai sun yi fatuwa da mujibin wannan hadisin cewa kwanciya ce makruhiya kuma ɗaya daga cikin abinda tibbun nabawi masu ilimin likitanci daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa wannan kwanciyar tana cutar zuciya dan yayin da mutum ya kwanta akan zuciyar yana tasiri akan yadda zuciya take bugawa tana ba da jini kamar yana da ƙara masa nauyi irin abinda take yi inda ba a rubuta ciki yake ba musamman yayin da mutum yake bacci ba tsaye yake ba kai komo yake ba ya tabbata a cikin wannan halin lokaci mai tsawo yana ƙara ma zuciya daɗa ƙarin nauyi na aikin da take yi wanda zai iya cutar da ita to Allahu a'lam wannan la'alla wa'annan malamai suka bayyana cewar wani na daga cikin wato abinda ya bayyana ba wai shi ne dalili ba yana daga cikin abinda ya bayyana na sirrin wannan hali da hikimarsa cewa zai iya cutar lafiyar zuciyar ɗan adam ita irin wannan kwanciya saboda haka idan mutum ya saba da wannan al'ada a hankali ya yaye kansa daga gare ta har ya zama to ya daina har mata ai ba mata ai asali in hukunci ya zo a shari'a da mace da namiji duk ɗaya ne sai abinda dalili ya bayyana cewa hukuncin su daban yake mata su ba su da zuciya a ciki ko ko su ba su da cikin da za su yi rubuta cikin ya suna da shi na'am wannan wani abu ne daban wai suna cewa mace kada ta kwanta rigingine wai in ta kwanta rigingine shaidanu za su zo su cutar da ita cewar wato saboda za su sha'awar ya zama wato wai wannan zai iya kaiwa ga shaidan ya zo ya yi sha'awarta amma shi babu wani dalili da ya zo a kan wannan amma shi wannan kan hakika idan yake wadansu daga cikin malaman hadisi sun yi inkarin ta amma sun yi inkarin ingancin hadisin amma Sheikh Al-Albani ya inganta su hadisan da na Abu Dawud da na Tirmidhi duk Sheikh Al-Albani ya inganta su rahmatullahi alaihi to wannan yake amana Allah ya kara maka lafiya amin malam mu ne mahaifinmu ya rasu a cikin 15 ga watan Ramadan shekara 6 da suka wuce sai muka tsayar da ranar 15 ga watan kowane Ramadan mu kira shan ruwa da niyyar Allah ya kai masa ladar ko yin hakan ya dace da shari'a kuwa a kai wato kebance wata rana domin wani aiki wanda yake na ibada idan ba shari'a ce ta kebance shi ba ba a yi saboda haka kada ku yi wannan al'amari kada ku je garin neman lada ku je ku yi abin da yake Allah baya so dan sanya ita ranar ba ta da wani muhimmanci a cikin shari'a kewayewar shekara ba shi da wani abin izina a cikin shari'a ba wata rahama ce ta musamman ake kaunar saukarta yayin da mutum ya cika shekara daya a cikin kabari ba shi da alaka saboda haka keɓance rana domin ki wata aiki wani aiki na godiya ga Allah gare shi wannan ba shi da asali abinda ma ya fi ko maimakon ku zama to kamar liyafa da ya ku kirawo ya zama to a zo a ci abinci a yi masa liyafa ai gara a je abincin da za a kira a yi liyafa a sanar da araba ma bayin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Jama'a kamar yadda aka saba duk shekara malaminmu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba duke sana tare da mu wajen wannan majalisi kuma yakan so ya dan yi ɗan kalmomi na nasiha da addu'o'i na alkhairi ga wannan majalisi da kuma gare mu da muke cikin majalisin shine ina ganin tattaunawa shi akan layi assalamu alaikum ya yanke in ya dawo insha Allah zan amin saboda haka wannan a yi aikin alkhairi shi yafi abinda za a kashe na ashirya liyafa a sai kayan abinci a rabawa mabukata shi yafi domin sadaka tana kaiwa ya zuwa ga mutum a cikin kabarinsa duk da yake idan kun yi liyafar mutane suka zo suka ci shi din ma yana da kyau amma a ba mu mabukata ya fi bisa waɗanda yake kawai za su zo sun bar nasu abincin su zo su ci abincin daɗi ne wanda kuka shirya akwai wanda aka yi musu da wannan abin in kun yi liyafa na mutum goma watakila abin da aka kashe na abincin za a ciyar da mutum ɗari ya fi lada kuma wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh واضح يا شيخنا واضح نعم تفضل يا شيخنا الصوت واضح
Thank you.
واضح يا شيخ وبلغت الرسالة جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر والمثوبة ومتعنا الله بطول حياتكم يا شيخنا متعنا الله بطول حياتكم حياكم الله الله يحييكم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جزاه الله خيرا الله يسعدك مسدع الخير وإن لم تلموني تلموني من نسيها wanda yake yi yace yana neman lada domin shi ma ya kasance tare da mu tunda baya tare da mu da jikinsa ya kasance tare da mu da zuciyarsa a wannan majalisi da muke yi cikin wannan wata na Ramadan ya yi mana wasiya da tsoron Allah jalla wa ala musamman a wannan lokaci mai tsada mai albarka da kokarin wato samun fasar ganimar da Allah ya sanya a cikin wannan lokaci mai albarka na ayyuka da za su kai mai zuwa ga yardarsa waɗanda suka musamman a ciki wato kula da tsayar da sallah a cikin wannan wata da ayyuka na alkhairi musamman karatun alqur'ani saboda wata ne na alqur'ani ya tunatar da mu ayar cikin suratul baqara watan ramadan wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa saboda aka wata ne na tilawar alqur'ani sannan kuma ya janyo hankalinmu da mu rinka umartar juna da kyakkyawa muna hana juna aikata mummuna wato mu rinka yi ma juna nasiha musamman a wannan wata wanda ake so musulmi ya kasance jiddadin a cikin da'ar Allah da barin saban Allah haka dalika ya janyo hankalinmu da yin tanadi domin haduwa da Allah saboda yanda rayuwa take saurin karewa shi ajali ba noti yake bayarwa ba yanzu kana tare da mutum sai ka ji an ce an kira an so mu kira za a tafi jana'izarsa da haka mutum ya kasance musulmi ya kasance cikin shirin tafiya wanda take dole ne sannan kuma wato mutsari azuminmu ya yi mana wasiya da mutsari azuminmu da abin da yake bata ruhin azumi da ayyukan cin naman mutane da annan limanci da zage-zage da yi ma mutane da yi ma musulmi ba'a da batanci da musulmi da harshe waɗannan abubuwa ne waɗanda suke lallai mai azumi ya guje su ya tsare azuminsa daga cakuɗuwa da shi haka dalika ya yi mana wasiya da mu kiyaye wato aiki da abin da muka sani muna zuwa majalisi na ilimi inda ake bayanin hukunce-hukunce da ayoyin Allah to lallai ne yi faɗayin aiki da abin da muka sani domin shi aiki shi ilimi aikinsa amfaninsa a yi aiki da shi ya ce ilimi yana zuwa da aiki idan mutum ya yi aiki da shi sai ilimin ya zauna idan kuma bai aiki da shi ba sai ilimi ya rabu da shi ya bar shi haka dalika ya sake mana wasiya dai da tsoron Allah da kuma tsarkake ibada da Allah ya tunatar da mu ayar Allah da Allah yake cewa hakika da sallata da ayyukan ibadata da ayyukan da rayuwata da mutuwata duk na Allah ne ubangijin talibai babu abokin tarayya a gare shi da wannan aka umarce ni kuma ni ne na farkon musulmi ya tunatar da mu wannan aya da abin da ta kunsa sannan ya cika da addu'o'i ga Allah ya karbi wannan ibadata mu ta azumi da tsayuwar daren da muke yi ya kuma ba mu ikon yin su ya taimake mu wajen sallah wajen azumi da sallar tarawih sannan ya kyautata halin musulmi a ko'ina suke a duniyan nan ya kyautata halinmu ya kyautata halin musulmin Najeriya ya tsirar da mu ya kiyaye mu daga fitintunu waɗanda suke na bayyane da waɗanda suka ɓuya da wannan ya cika da fatan alkhairi a gare mu da waɗannan addu'o'i Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lafiya abubuwan da ya yi na kyawawan ayyuka Allah ya karɓa saboda ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen zamantowa dalili na yaɗuwar ilimin addinin musulunci a wannan ƙasa tamu yanda ya ɗau zai zauna a tsawon shekaru sama da 20 a rayuwarsa tunaninsa da zuciyarsa da himmarsa a kan Najeriya da yadda za a samu an mutanen Najeriya sun yi karatu sun yi ilimi na addini sun zo suna yaɗa shi kuma alhamdulillah da yawa daga cikin yanzu ƴan uwa ɗaliban ilimi da suke yaɗa ilimin addinin musulunci sun je sun yi karatun ilimin nan ne albarkacin irin ƙoƙarin da ya yi bayan dacewar Allah da izininsa Allah ya saka masa da alkhairi to tunda dai alƙawari ne tambaya ta ƙarshe shi ne shi ya halatta na yi sayyidul istighfar a sujada e ya halatta abinda ba a yi a sujada tilawar alƙur'ani tilawa ba addu'a ba ko addu'a da ta zo da sigar ko addu'a da take cikin alƙur'ani mutum zai iya yinta a sujada inda niyyar addu'a ne ba da niyyar tilawa ba saboda haka mutum zai iya cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا يكرمت ونن أمطعين الدعاء بعد تلاوة هذا ذكرمت فاتحة أتكين سجدا بذكرمت آية الكرسي أتكين سجدا بذكرمت آمن الرسول أتكين سجدا كنت ونن تلاوة بعد الدعاء أما ذي يكرمت أنظر آمن الرسول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أزوى كرسي domin wannan addu'a ce ba tilawa saboda haka to balantana kuma sayyidul istighfar wanda yake ba qur'ani bane mutum zai iya yin sa a cikin sujada da neman gafara gafara Allah sannan yace kalmar astaghfirullah wa atubu ilayhi kalma ce ta yin istighfari domin naga hadisan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake bayarwa da ita ba wai yace yana fadar haka bane eh ai alqur'ani yazo kuma hadisi yazo fastaghfiru fastaghfiruhu wa tubu ilayhi fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kamar yadda yazo ma a farkon surah Hud alif lam mim kitabul qasmat ayatu thumma futilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum nadhirun wa bashir wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi to kaga shine kace astaghfirullah wa atubu ilayhi in ka fada haka kai aiki da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm 70 marra duk da yake da siga wannan haka yazo yana yi bai fadi siga ba amma wannan hadisan sun bayyana sigar shine kamar yadda yazo a cikin amalul yawmi wal layla daga hadisin ibnu umar yace muna kirga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hasaudani rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kaga ya hada istighfari da tuba rabbi firli shine istighfari wa tub alayya shine tuba sannan innaka antat tawwabur rahim wannan kuma kirari ne ga Allah da tawassuli da waɗannan sunaye na Allah dan Allah ya karbi istighfarin naka da neman tuba da kake yi da kowanne siga kai yayi in kace astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma wannan yana daga cikin siga wanda take ta kunshi abinda ma'anar tazo in kuma ka faɗi wanda yake shi nassan yazo daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wannan shine yafi alkhairi wallahu ta'ala a'lam warraddu ilayhi ahla na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
الله مدعوكين سركي يتشي أتكون وأنا آيوي الحمد لله دكا يبويا تبتك الله الذي أنزل على عبده الكتاب شيني وندي سوكر دلتاكي da bawansa bawansa anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sifar bauta a waje wanda yake shine mafi girman wurin da wato waje na daukaki na sifarsa shine cewa Allah ya zabe shi da sako ya ba shi littafi sai ya sifanta shi da sifar bauta inda akwai wata sifa da tafi wannan da ita annabi Allah zai sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan makami sharifi daukakake الكتاب littafin da abinda kuma littafin abinda ake nufi da littafin shine alqur'ani wannan dai daga cikin sunayen alqur'ani ne alkitab saboda a rubuce yake alawhul mahfuz sannan kuma Allah ya saukar da shi ya sanya shi aka rubuce shi an yi rubutun sa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubuta shi yana da masu rubuta wahayi idan wahayi ya zo sai kira su ce ku rubuta wannan ayar a surar da ake ambatan kaza da kaza saboda haka hayyar rasul ya zama to a rubuce amma ba a haɗe shi ba a cikin littafi ɗaurarre sai zamanin sayyidina abubakar aka yi mushaf na farko sannan kuma daga baya aka yi a zamanin sayyidina usman aka yi wato al-masahif al-usmaniya wanda su ne aka yaɗa da su ne asasin karatu rubutu wanda har yanzu akwai sauran wannan littafi guda biyu ɗaya yana nan a tashkent a cikin uzbekistan a ɗaya kuma yana nan Istanbul a Turkey, wanda daga cikin guda takwas guda takwas da Sayyidina Uthman ya rubuta aka rawa kasa a duniya, al-Mushaf al-Uthmani, akwai har yanzu guda biyu wanda yake suna da a ce abinda ke cikin su ya saba da wannan mushaf din, kamar yadda kwanaki shekarun baya a Yemen na taba ambata muku ko a cikin wani masallaci a Sana'a aka samu wani tsohon Al-Qur'ani da dadi da aka rubuta, wanda ake tsammanin cewar wai ya zo da abu daban da abin da ke cikin wannan Qur'ani. Har article fa yan economics suka rubuta, ba su karanta ba, ba san me ke ciki ba, amma suka fitar da gubar da ke cikin zuciyarsu. Wannan samun ya nuna cewar yawanci abin da ake cewa shi ne Qur'anin ba shi ba ne, akwai sassaɓani da aka samu, ba fa su karanta ba. Suna gani da ilimi ya yaɗa shi, masu makaranta Al-Qur'ani daga cikin kafiran suka gan shi, suka tara shi, suka ji kan cewar abin ai daidai yake, ya ma tabbatar da abin da ke cikin Rasulul Uthman ne, sai ka ji us an daina magana a kansa. Na'am, Al-Kitab kenan. Walam yaj'al lahu 'iwaja, Allah bai sa kuma bai sanya karkata a cikin sa ba, wato Allah bai sanya karkata a cikin Al-Qur'ani ba, babu wata irin karkata, la a lafazin sa wala a ma'anar sa wala a hukunce-hukuncen sa wala a abin da ya kunsa na ilimi, babu karkata a cikin Al-Qur'ani. Da a ce daga wajen wani Allah yake, Allah yake la wajadu fihi ikhtilafan katira, da an samu sassaɓawa a cikin sa da yawa. Qayyiman, kuma wannan Al-Qur'anin miƙaƙƙe ne, jiya mun ambata cewa ma'anoni guda uku ne akan ma'anar wannan qayyim din. Ma'ana ta farko mustaqiman, wato miƙaƙƙe yake, babu karkata a cikinsa, wato babu karkata a cikin labarurrukansa, babu karkata a cikin hukunce-hukuncensa. Abinda duk ya faɗa shi ne gaskiya, kuma shi ne rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, wato babu wuce gona da iri, babu sassauci, babu ba za ka samu sassauci a cikin Al-Qur'ani ba, ko ba za ka samu tsanantawa ba, yanda har za a ce wato ya kai ya zuwa ga fita daga cikin ɗabi'ar ɗan adam, kamar yadda waɗansu addinai suka yi irin wannan tsananin, ya zamanto sun kasa suka kai ya zuwa ga yin ɓarna, kamar wanda suka hana kansu yin aure, suka hana kansu jin daɗi daga cikin abubuwan da Allah ya halatta, wanda wannan da ya sanya suka azabtar da kansu, sai suka ɓalle suka tafiya zuwa ga ayyukan alfasha, wanda kullum kana ji ana ta ba da rahoto iri-iri. Kwanan nan ma yanzu ga shi nan a ƙasar Chile, abin da ya faru da manya-manyan fada-fadan coci, wanda gabaki ɗaya duk suka yi murabus, saboda kowanne daga cikinsu yana da abin da ya aikata, wato na saɓa ma na abubuwan wato ƙazanta da shaiɗanci da alfasha da bai dace da matsayinsu ba, na kan cewa su sun ƙaurace ma sha'awa. To Al-Qur'ani ba shi da wannan miƙaƙƙe ne, abinda yake ya dace da ɗabi'ar ɗan adam, ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, qayyiman bi ma'ana wato tsayayye, a tsaye yake da tabbatar da abinda yake zai kyautata ɗan adam, ya kyautata rayuwarsa, ya kyautata al'ummarsa, shi ne ma'anar qayyiman. Ai bi ma'ana da ma'anar al-qayyum, wanda yake tsaye da tabbatar da maslahar wanda yake tsaye a kansa, wato Al-Qur'ani a tsaye yake da yi mana tarbiya mu masu imani da Al-Qur'ani. Ma'ana ta uku kuma, qayyiman bi ma'ana dai tsayayye ne wajen tabbatar da shaida ga littattafan Allah da suka gabata na manzanni, cewa waɗannan littattafai daga Allah suke, da kuma tabbatar da cewar abinda ke cikinsu na daidai ya tabbatar da shi, abinda yake ba na daidai ba ya kawar da shi. Wannan shi ne ma'anar da ta zo ta sunansa Al-Muhaimin. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. وَالْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ شِينِي وَنْدَ يَكِي حُكُمْتِي أَكَلْ لِتَتَفَنْ دَ سِكَ غَبَاتَا. تو شِينِي مَعْنَر الْقَيِّم إِنْ تَأُكُ دو وَدَنَّن مَعْنُونِي يَنَا دَغَ دُكَّانُسُ كَلْمَر الْعَرَبِ تَنَا دَوْكُن وَدَنَّن مَعْنُونِي غُدَا أُكُ كُمَا وَنَّن يَنَا دَغَ تِكِنْ يَلْوَر مَعْنَر الْقُرْآنِ da wato wato ijazinsa, a faɗi kalma wadda take da tarin ma'ana mai yawa amma da ibara ƙanƙanuwa. Liyundira ba'san shadida, domin Allah ya yi gargaɗi da wato azaba mai tsanani. Alba'as shi ne wato raɗaɗi da ruko mai tsanani. Min ladunhu, daga gare shi, daga wajen Allah, wato Allah ya yi gargaɗi da Al-Qur'ani ga azaba wadda take mai tsanani. Wannan malamai sun yi saɓani a menene alba'asu shadid. Shi alba'as, asalin ma'anar ba'as shi ne tsananin hali, wanda yakan zo ta fuskar yaki irin rubar wato alba'as shine shidda a shiddatul hal tsananin hali yanda yaki yake kawo tsanani kaga yaki tare da yaki akwai yunwa akwai keta alfarma akwai tsoro akwai rashin kwanciyar hankali akwai lalacewar arziki akwai lalacewar lafiya akwai rauni akwai rashin mutane akwai rashin abubuwa da dama da yaki yake zuwa da shi saboda haka yaki ba su idan yaki ya zo tsanani to Allah yake alqur'ani ya zo ya gargadi wannan tsanani saboda haka wadansu malamai suka ce wannan wato gargadin irin uqubar da take sauka ne a lahira a nan duniya wadansu kuma suka fassara wannan ma'ana da cewa alba'su shadid shine azabar lahira wadansu kuma suka ce a ma'anarsa wato azabar duniya wanda take da ta babba a jagaba a cikin ta shine tsananin yaki wanda wannan ishara ne da cewar wato tsanani a nan duniya yana nan tafi da waɗanda da kafiran Quraysh da suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine suka riska a wajen yakin Badar domin ana yin hijira yakin farko da aka yi shine yakin Badar wanda suka ɗanɗana mutum sama da 70 da duk manyan su Allah ya halaka su sun yi jini sun yi an yi musu jina-jina sun yi rashi sun koma suna kuka matansu da suka je suka riske su suka rinka kuka tare da su saboda haka alba'su shadid yana daga wato alqur'ani ya zo ya musu gargadin wannan ba a faɗi wanda yake magargadin ba ga wa za a yi gargadin amma an fahimce shi daga abinda ya zo cewa wayubashiral mu'minina yana bishara ga mu'minai saboda haka kenan kaga gargadi da yake yi ga wa yake yi ga kafirai kenan ko kuma gargadi ga kowa da kowa domin gargadin alqur'ani bai tsaya akan kafirai ba kowa saboda haka akai inzalin al-inzar ala basigar annabi wato domin ya gargadi domin ya tabbatar da wannan gargadin to wannan yana daga cikin rahmar Allah cewa Allah yana yin gargadi ga bayinsa domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza Allah yake da mun halakar da su da azaba kafin saukar alqur'ani da sai su ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka tun kafin mu wulakanta mu kunyata to kaga kenan yankewar hanzari ne Allah yayi da ya zamanto yayi gargadi domin wannan tabbatar da cewar azabar Allah ne zuwa ce Allah yana da azaba da ya tanada akan waɗanda ba su bi al'amarinsa saboda haka yayi rahama gare su da ya sanar yayi gargadi domin duk wanda kai masa gargadi ka yanke masa hanzari amma in ba kai masa gargadi ba to zai iya zamantowa yana da hanzari a gare ka to babu wanda yake son wato babu wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabba ilayhi al'udhru min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusul ba wanda yake son hanzari ai masa hanzari irin Allah Allah yana son ai masa hanzari shi yasa ya aiko manzanni to kaga wannan ba tilas ne akan Allah ba amma rahmar sa ce to wanda ya nuna cewar saukar da alqur'ani ya kunshi wannan rahama ta sa cewa ya kunshi gargadi Allah ya yi gargadi da a saukar da alqur'ani bayan ya sanya shi miƙaƙƙe kuma domin ya yi gargadi da shi ga tsananin azaba da azaba wadda take mai tsanani wani bashiran mu'mini kuma domin ya yi faranta rai ya yi bishara ga mu'minai alladhina ya'maluna as-salihat waɗannan waɗanda suke aikata ayyuka nagari anna lahum ajran hasana cewa lada ne kyakkyawa matabbaci ne a gare su ya yi musu wato ya yi gargadi sannan kuma ya yi bishara bisharan nan ba ga mu'minai ce kawai domin su ne waɗanda suke wato za su samu wannan lada to ita bishara a rayuwar ɗan adam tana daga cikin abinda take ƙarfafa azamarsa tana daga cikin abinda take ƙarfafa wato aniyarsa kan ya samu makansa alkhairi kamar yadda aka sinta bakin ciki da bacin rai yana daga cikin abin da yake rusa dan adam da iradarsa ba abin da yake zaburar da irada irin bishara kun ga shi yasa ake so iyaye wajen tarbiya kullun su rinka yabon ƴaƴansu amma idan kullun kana zargin ɗanka kullun kana zarginsa zaka kashe masa irada amma in kana zaburar da shi da bishara to wannan zai karfafa ma'anawiyarsa to alqur'ani haka bishara ga mu'minai dan ya rinka zaburar da su kamar shi yasa kaga da azaba kai tsanani ga mutanen annabi Musa ne Allah madaukakin sarki yace yayin da tsananin fir'auna ya musu tsanani yace wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikum wa bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin mukai wahayi ga annabi Musa da dan uwansa ka gina gidaje ga wato a Misra ga mabiyanka ga mutananku ku gina musu gidaje kuma ku sanya gidajen nan naku su zaman to kibla wato wajen sallah ku tsayar da sallah kuma ka faranta rai ga mu'minai domin yayin da tsanani yayi tsanani bishara ita ce zata karfafa azima da irada yanda zai zaman to baka mutu ba tun kafin a kashe ka ka san waɗansu da yawa tun kafin mutuwar ta zo sun mutu saboda zuciyar ta mutu to maganin mutuwar zuci bishara to ɗabi'ar alqur'ani kenan mai bishara to kuma wannan bishara duk da ta kunshi bada labari da kyakkyawa da wannan kyakkyawan sakamako da ya tabbata gare shi saboda iman da ya tabbata gare su kuma ta bisharar tana bayyana musu ayyukan da ake albishir da su shine idan kuka yi sallah Allah zai ba ku haske guda biyar a rana tamkar kuna wanka a cikin kogi a kofar gidanku zai tsarkake ku daga zunubanku za ku samu sauƙin wucewar sirati shine a bada labarin kuma a gaya maka ayyukan da za su kai kai zuwa ga wannan to shi yasa kaga mujibin bisharar me yasa suka samu wannan bisharar an ba su wannan bishara ne ba dan jinsin su ba ba dan kabilar su ba ba dan launin su ba ba dan kasar su ba a'a dan sifar su guda biyu sifar imani da kyakkyawan aiki wanda kowa zai iya samun wannan kowa zai iya samun wannan imani da kyakkyawan aiki kowa zai iya wayar gari ya zama mu'mini yau wanda yake babban kafiri gobe zai iya sa ake masa gargadi gobe sai ya zama cikin ahlul bishara da imani da kyakkyawan aiki wannan ya daga cikin adalcin alqur'ani ma kufina fihi abada su halin kasancewar su masu dawwama a cikin wannan lada kyakkyawa har abada to wannan shine kamalin kansa kamalin kan wannan ranar wannan ladan za su dawwama a cikin sa wanda ya nuna kan cewar ladan babu tawaya a cikin sa domin inda tawaya a cikin sa bai zama to kyakkyawa ba akwai abin da yake shi to shi ko ladan Allah shine wanda yake babu kamar sa shine abin da ya tanadar musu ranar lahira na wato abin da ido bai gani ba kunne bai ji ba bai tabbatar suwa ma a cikin zuciyar dan adam ba na wato abin na ni'imar aljanna ko babban abu a cikin wannan shine dawwama ma kifina fihi abada suna masu zama masu tabbata a cikin wannan kyakkyawan lada har abada shine abinda Allah zai ce ma bayinsa zan ba ku ƙari bayan aljanna shine cewa ba zan yi fushi da ku ba har abada da wannan cewar Allah ya yarda da su ba zai fushi da su ba har abada kalma ce ta Allah amru ne na Allah to ya tabbatar musu da yardarsa to ya fi komai ni'ima wayunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kuma yana yin gargadi da shi kuma domin ya gargadi ga waɗanda suka ce Allah ya rikida Allah waɗanda suka ce Allah ya rikida wannan ya hada Yahudawa da suka ce Uzairu dan Allah ne da Nasara da suka ce Masihu dan Allah ne da mushrikai da suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to duk wanda wannan shine da jinsin duk wanda yace Allah ya rikida to alqur'ani ya zo yaje Allah yayi yana gargadi gare shi da wannan alqur'ani yana gargadi gare shi an kebance shi da ambato saboda girman kafircin su girmama kafircin su domin waɗanda suka ce Allah yana da da wato kamar yanda ayoyi za su zo nan gaba Allah ya bayani irin girman maganar su da muminta malahum bihi min ilmin wala li aba'ihi babu ilimi a gare su da wannan magana da suka faɗa wala li aba'ihi haka dalika babu ilimi ga iyayensu wato ballantara su ce ai mu mun ji iyayenmu suna kan wannan abin ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun muna bin abin da iyayenmu suka faɗa ne to iyayensu ma ba su da ilimi akan wannan wannan wato Allah ya kore ilimin ya kore cewar akwai wata madogara ta ilimi akan wannan magana kaga kenan farar yake shi yasa waɗanda Allah ya ba su ilimin annabci kafin wannan ba sa kan wannan magana dan a cikin sakon at-taura babu wannan magana a cikin sakonnin annabawa tun daga annabi Nuhu har ya zuwa ga sauran annabawa da aka sauka musu da tafai har ya zuwa ga annabi Isa babu wannan magana saboda haka babu ilimi ga waɗanda suka yi wannan magana haka dalika babu ilimi ga iyayensu kaburat kalimatan tahruju min afwahihim wannan wato kalma ce wadda ta yi girma kalma ce da take fitowa daga bakunansu wadda ta yi girma kalman nan ta yi girma wannan kalmar cewa Allah yana da da kalma ce mai girma wajen muminta wato wannan bayanin shu'uncin wannan magana ne sharrin da ke cikinta domin magana ce wadda take ta zagi ga Allah domin ta kunshi a na farko dai ta kunshi tabbatar da sifar naqasu da Allah dan cewar Allah yana da da kan nuna Allah mabukaci ne domin ba abinda zai sa wato Allah ya dauki da sai dai idan yana da bukata mataimaki wanda idan ya gaji zai kama masa ko kuma wanda idan yana bukatar mataimaki ya taimaka masa ko kuma idan babu shi to dan yana nan wannan shine ma'anonin da tunda ba a san ma'anar da ba sai a jinsin dan adam da jinsin halittar da ke bayan kasa amma hatta mala'iku ba a sukanta su da ɗaya ko an gaya muku mala'iku suna haihuwa mala'iku ma ba su da ɗa ba su da uba ba su da jika ba su da kaka dan adam da halittar da ke bayan kasa su ne suke da wannan su ne suke tanasuli to me yasa ɗan adam suke buƙatar haihuwa saboda wanzuwan jinsi ta su yanke ko ba haka ba fahabni min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub kabani magaji majibinci wanda zai gaje ni kuma yayi gadan abinda ka sanya na alkhairi a cikin zuriyar annabi yaqub ya zama to bai yanke ba kar mutum ya sami yankewar ambatonsa ya zama to al-abtaru wanda aka yanke shi to kaga wanda yake kararre shine zai bukaci ka amma wanda yake wanzajje baya karewa ina bukatar sa ga to idan ka danganta sifar da Allah